بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وعلى من أكيد يساك هذا مو أولا يمتين لتنين a 18 ga watan Juma'a al-Akhira a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam, da shine daya ga watan 2 a shekara ta 2021 na lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 19 ko na'am tattaunawa da muke dangane da sunna da falalarta da magana akan masu inkarinta da kuma shubuhohinsu da mai da martani a kai. Makon da ya gabata mun yi magana akan matsayin hankali a musulunci, a matsayin cewa shi ne babbar madogara ga mu'tazilawa, da tattaunawa da muke ta akan mu'tazilawa ne, mun magana akan su, waye su, tarihin su, wani abu na aqidun su, da kuma manyan malaman su. Sai kuma muka biyo magana akan matsayin hankali. To matsayin hankali, kafin mu ji matsayin hankali a wurin su, sai muka yi magana akan matsayin hankali a shari'a, saboda magana tamu ta samu idan ka ji abin da shari'a ta ɗauki hankali a kansa da matsayinsa, to za ka fi fahimtar abin da za mu tattauna a kansa dangane da matsayin hankali a wurin su al-Mu'tazila. Wannan shi ne abin da za mu fara a kansa yau, ko za mu tattauna a kansa yau, maganar makanatul aqli inda al-Mu'tazila, matsayin hankali a wurin Mu'tazilawa. A matsayin Al-Qadi Abdul Jabbar, ɗaya daga cikin marubuta da suka yi rubutu, kuma rubutunsu yawanzu har yanzu yana nan a hannun mutane, zan fi so in ɗauko maganarsa, maganar da ya yi a kan falalar hankalin, musamman kuma a siyaƙin da ake buƙata a jizancen. Yana magana a kan siyaƙin al'adilla, dalilai da ake dogaro da su. Duk musulmi, musamman dai ɗalibin ilimi, in ka tambaye shi yaya ake jera dalilai na shari'a, zai ce maka babban dalili na farko, hujja ta farko a musulunci Al-Qur'ani, ko na biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na uku ijma'i, ko in ce na uku qiyasi, sannan sai a kawo, bayan ijma'i kai sai kuma a kawo qiyasi, haka ne, na uku ijma'i sai kuma a kawo qiyasi. To qiyasi ba a matsayinsa na wani dalili mustaqili ba kasancewar, saboda shi qiyasi ba wai magana ba ce, wani aiki ne da hankali a kan nassoshi, a inda aka samu nassi ya yi magana, to ba a zancen qiyasi. Nassin nan ko na Qur'ani ko na hadisi ko ijma'i, in aka samu magabata sun yi ijma'i a kan matsala, to ba kuma zancen a kawo qiyasi. Sannan kuma qiyasi ana samunsa ne a babin al-ahkamul mu'allala, hukunce-hukunce da suke da illa wadda za a iya sanin sababinsu. Shi ne idan matsala ba a yi magana a kanta ba, to sai a yi ƙiyasin shabihatta, wato wadda ta yi kama da ita, sai a ce ai kuwa akwai kaza ya yi kama da wannan sabuwar matsalar ta ɓangaren illa, sun haɗu a illa iri ɗaya, don haka sai a ba su hukunci iri ɗaya. Da wannan za ka fahimci a mas'aloli na ghaibu da mas'alolin aqida, to qiyasi baya zuwa. babu maganar kiyasi a babin aqida. Yawwa, don haka in ana zancen aqida masdari guda uku ne ko ma biyu kawai, ka iya raba na uku kasancewar a tabbatar da isma ta wannan al'umma din. To dalilin farko shine Qur'ani, na biyu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu mai magana akan gaibi sai wannan masdari. Allah ne ya faɗa Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wahayin da Allah ya masa. Ijma'i ba masdari ne a matsayin da zaka kallo kace ga wani abu sunansa ijma'i, shi ma in Allah bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba, za a iya fito da wani abu na aqida. Kamar misali a ce akwai mala'iku, akwai aljanu, to sai ijma'i kuma ya haɗu akan wata halittar daban, babu ita Qur'ani, babu hadisi, annabi bai taɓa zancanta ba, kaga ijma'i ma ba zai samu akan ta ba. Don haka ko a ce ga wani abu na gaibi zai faru ran kiyama, babu shi Qur'ani, babu hadisi, wannan duka ba zai taso ba. Ko da an samu sahabbai sun faɗi wani abu, to sai a ce sun faɗa ne, in babu shi a Qur'ani ko hadisi, mun san maganar malaman hadisi za su ce wannan yana daga cikin abubuwan da ba a faɗin su da ra'ayi, don haka sun ji ne daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kyautata zato ga sahabbai dukkansu adalai ne. Amma ba saboda sun yi ijma'i akan dukkaninsu, ra'ayinsu ya tafi akan wani abu wanda kuma Qur'ani da hadisi bai tabbatar da shi ba. An dai fahimci wannan, wannan a musulunci a sunna haka abin yake. To su abun mu'tazilawa ba haka suke jira dalili ba. Zan ɗauko, zan karanto muku daga nassin maganar shi Al-Qadi Abdul Jabbar a cikin littafinsa mai suna Fadlul I'tizal wa Tabaqatul Mu'tazila, da shi PDF ɗinsa a gabana, shafinsa da shafinsa a cikin nan. Fadlul I'tizal, فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. وندا باشي كديدي ربوت لتاف بين جن بكم أن تبنا تبا أم بتامك دا أبو القاسم البلخي دا شيء القاضي عبد الجبار دا كما الحاكم الجشمي وني نشي ما دقت كم معتزلة وندا رسول لي هدو دا تسعين دا هدو القاضي عبد الجبار اللي خود الشاب يرسو شكما أبو القاسم البلخي من تبع زنشانسة اللي أكو دشاة يرسو وانا سو أكو سكربوت وانا للتافي وانا يربوت وانا جزئي وانا وانا جزئي وانا وانا جزئي فبنغارا دشي أبو القاضي شي القاضي عبد الجبار المعتزلي يربوت ينا سوا. فصل في بيان هذه الأدلة, fasali da zai magana akan waɗannan hujjoji na shari'a. Yace awwaluha dalalatul aqli, na farkon hujjoji sama da komai shine hankali. Yace li anna bihi yumayyazu bayna al-hasan wal qabih, to wannan shine madkhal din su, asalin fikirar da tunanin wannan maganar ta fifita hankali akan nassoshi, ita ce wannan asalin da suka sa a ƙarƙashin wannan asali. In dai ba ku manta ba, mun yi magana akan usul ɗinsu guda biyar, da al'adlu ko at-tauhid, sai al'adlu, sai manzila bainal manzilatain, al-wa'd wal wa'id, da kuma al'amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Ai, mun yi magana akan wani mabda'i, wani principle ɗinsu da suke ce ma al-hasan wal-qabih, ko yawwa, shi a wani ƙarƙashin wannan asali suka sa shi ƙarƙashin al-adlu ne. Me suke nufi da shi? Shi ne hankali ko ba nassi zai iya fahimtar abu mai kyau da abu marar kyau. Wannan shi ne asalin. Don haka ba su ji nauyin su ce in an tashi jeranta hujjoji, wanda ake gabatarwa shi ne hankali ko da ya saba wa nassi ba. Su in aka samu saɓani tsakanin nassi, in an ce nassi ana nufin qur'ani da hadisi da duk abin da aka ruwaito a cikin qur'ani abin da yake nan a cikin alqur'ani cikin surorin sa da ayoyin sa da kuma abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisai ko asar da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai suna cewa in sun saba wa hankali to hankalin shine a gaba da su shi yasa ya fara wannan istidlalin yace li anna bihi yumayyizu bayna al-hasan wal-qabih domin shi hankali da shi ne ake bambancewa a tantance a fayyace tsakanin abu mai kyau da abu marar kyau wali anna bihi kuma saboda da shi ne yu'rafu anna al-kitaba hujjatun ta hanyar hankali ne ake gane cewa shi kansa qur'anin ma hujja ne kun fahimci wannan zancen ma'ana ba dan hankali ba da baka san cewa qur'anin ma hujja bane to kaga wannan ai bai saba ma zan ce ai ba dama malaman sunna sun yi magana kuma shi yasa muka gabatar da magana a baya cewa shi hankali ana daukar sa a matsayin me a matsayin ala ne abun amfani ne dan a bambance abubuwa amma ba shi ake rinjayarwa akan su abubuwan ba an fahimci abun yawa to amma su abin da suke dauka kenan yace wa kadhalika sunnatu wal ijma'u haka nan sunna da ijma'i duka ba a sanin su sai ta hanyar hankali dan haka hankalin shine gaba da su in dai ka fahimci wannan zancen to daga cikin maganganu mafi muni da aka yi akan qur'ani da hadisi a matsayin tsarkin su a matsayin wajibcin a saurare su a karba ai aiki da su to babu magana da ta kai wannan muni gashi zaka ji ba wai zagi akai ba ko akwai kalmar zagi babu zagi amma maganar ita ce hankali an gabatar da shi akan maganar Allah an gabatar da shi akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai in sun saba to shi za a gabatar shi za a yi aiki da shi su kuma a ajiye su duk irin yadda suka fito kuru-kuru akan matsala in dai sun saba wa hankali to shi hankalin za a gabatar a kansu matsalar ita ce wannan hankali shi yasa muka yi maganar can makon da ya gabata hankali menene shi bayan cewa wani abu ne da ake amfani don a gane gaskiya da shi a bambance ta daga ƙarya to shi la yastaqillu bil hidayati baya tsayawa a matsayin kansa domin ba da shiriya kuma la yafsilu baina mutanazi'ain hankali baya rabewa tsakanin masu rikici domin madarikun nasi takhtalif yawa yadda mutane suke fahimtar abubuwa sun saba akwai mai zakakurin hankali akwai mai zarangona akwai dolo ko akwai mai wayo akwai marar wayo in ka ce hankali to sai an zo an nemi hankalin wa za a gabatar ko ta nan ka ce in dai hankali ne to ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa a duniya ko ba haka bane to ka ga ko ashe maganar sai kamata ta zama ta fi karfi akan maganar kowa duk da su ba haka suke so a ce ba sai ce wa rubbama ta'ajjaba min hadha tartibi ba'dhum kaga ya san ba za a karbo wannan zancen nasu ba yana ishara zuwa ga malaman sunna ba za su karbo wannan zancen ba yace wa rubbama ta'ajjaba min hadha tartibi ba'dhum eh wata kila wasu mutane za su yi mamaki wannan jerin da nayi a ce hankali sannan qur'ani sannan sunna sannan ijma'i fayadhunnu anna al-adillata sai da shi cewa hujjoji hiya al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u faqat kaga fa ba jahili bane fike ko ba haka ba da ilimi ya kawo ya san wannan maganganun ta malaman sunna amma shi abinda yake so ya fada wani abu daban aw yadhunnu anna al-aqla idha kana yadullu ala umuri fa huwa mu'akhkharun ko ya zaci cewa shi hankali in dai shine mai nuni zuwa ga abu to iya nunin shi iya kasa aikin sa kenan daga ya nuna to ya gama aikin sa to duk shi wannan bai yadda da wannan ba bai sallama ba walaysa al'amru kadhalika, wannan lamarin ba haka yake ba. Li'anna Allah ta'ala lam yukhatib illa ahla al'aql, wa domin Allah bai yi magana da kowa ba sai ma'abuta hankali. Yanzu wannan shine zai iya sai ya zama hujja akan cewa hankalin yafi maganar Allah? Wani lokacin suna magana sai kai mamakin yadda hankalin nasu shi ma su din ma yake tafiya zuwa ga irin wannan raunin nan tunani. Don wannan yanzu muƙarana yayi da hankalin ɗan adam da kuma maganar Allah. Ko ba haka bane? Wai Allah lam yukhatib, bai yi magana da kowa ba sai ahlul aqli, ma'abuta hankali. ولأن به يعرف أن الكتاب حجة شي هنكلي تهني السنة أكي غانا شوى القرآن دين حجة شي. وكذلك السنة والإجماع كما يديف الأباء ميمي شوائي فهو الأصل في هذا الباب إتي هنكلي شيني أصلي كوي أو أنم بابه إندي أنا ذنشان مينيني حجة تفرقون حجة تفرقو شيني هنكلي سننسي أذنشان قرآن سنن حديثي سنن كما واتو إجمائي. Yace wa in kunna naqulu, ko da muna cewa innal kitaba huwa al-aslu min haythu inna fihi at-tanbiha ala ma fi al-uqul, to muna magana ne in ma mun ce littafin Allah Qur'ani shine asali, to mun faɗi haka ne min haythu inna fihi at-tanbiha ala ma fi al-uqul, saboda kasancewar a cikin Qur'ani akwai tambihi akan abin da ke cikin hankula. Yanzu kowane abu ne ke cikin hankula? Ai, ba shi ne asalin abu da ke cikin alkur'ani ba. Na'am, alkur'ani yunabbihu ala ma fi al'uqul wa yu'ayyidu ma fahima al'uqul. Shi yasa muka yi maganar nan a baya cewa ai babu ma saɓani tsakanin hankalin da kuma nassin. Ko ba haka ba ne? Tunda ba su saɓa ba, to ba buƙatar jerantawar ma. In ka ga saɓanin, to hankalin ne ba hankali sosai ba. An banji abin insha Allah, wannan kuma dai mun gama da shi. To sai ce kama anna fihi al-adillata ala al-ahkam, kamar da yake a cikin Qur'ani akwai dalilai akan hukunce, wa bil aqli yumayyizu baina ahkam al-af'al, ta hanyar hankali ne ake iya gane wato hukuncen da suka shafi ayyuka, wa baina ahkam al-fa'ilin, da kuma hukunce da suke kan masu aiki. Ta hanyar hankali za mu gane wannan hukuncin akan aikin ne, wannan hukunci kuma akan mai aikin ne. To amma duk waɗannan abubuwan in mun fahimci abinda muka tattauna a makon da ya gabata, ba majalin aqlu bane, saboda su a wurinsu asalin addinin daga hankalin ake fahimto shi. Shi yasa yatahakkamun aw yuhakkimun al-aql hatta ala an-nusus, hatta abubuwan da suka shafi hukuncen shari'a na halal da haram, suna ganin ta hanyar hankalin za ka iya sanin meye ya kamata abu ya zama halal ko ya zama haram. Shi yasa za ka samu hatta a cikin littafan fiqhu waɗanda suka karkata suka tasirantu da irin wannan, sai ka ga idan nassi ya zo akan matsala, wani daga cikinsu ya tajasar, yana samun tsaurin zuciyar da zai ce wannan hadisin yukhaliful qiyas, ya saba ma qiyasi. To wannan magana ce da agun malamai ba karɓaɓɓiya ba ce. Shi yasa idan mutum ya yi ta, in babban malami ne ana neman masa gafara da uzuri, sai a ce wannan la'alla kuskure dai ya yi. Irin abin da in ba ku manta ba, ko dai wanda suka karanta kitabul buyu a cikin kutubu na sunna, hadithin Masarra da al-Imam Abu Hanifa yake cewa ya saba ma kiyasi, wasu malamai sun yi zafi a kansa akan wannan zancen. Wannan dai ba zancen mu bane, a misali kawai na bayar a kansa. Sannan walaulahu, yace ba dan hankali ba, lama arafna man yu'akhadhu bima yatrukuhu aw bima ya'tihi, wai ta hanyar hankali ne za mu san wane ne wanda za a kama da laifi saboda barin abu, wane ne kuma ba za a kama shi ba saboda ya aikata abun, ko kuma wane ne za a kama shi da laifi saboda ya aikata abin da aka hana. In wani ya bar abin da aka umarce shi, wani kuma ya aikata abin da aka hana shi ko wani ba ya cancanci zunubi ba to wace hanyar hankali ne za mu gane cewa sun cancanci zunubi wani magana kaga ba haka take ba yawa wannan aikin shari'a ne Allah shike da in dai mutum ya fahimci musulunci fahimta mai kyau cewa Allah shine mai halattawa Allah shine mai haramtawa to wannan zancen duka ba zai taso ba in Allah ya ce ga abu kaza wajibi ne a aikata to mun san kawai duk wanda ya saba wannan ya saba ma umarnin Allah wanda kuma ya aikata abin da aka hana shi ma ya saba ma hanin da Allah ya yi ya cancanci a kama shi da laifi kun gane wannan zancen waman yuhmadu waman yuzammu ta hanyar hankali ne za mu gane waye cancanci yabo waye cancanci a zarge shi ولذلك تزول المؤاخذة عن من لا أقل له وإيش يسا أكا أوكي كاما لي في دقا وان دباشي ده هنكلي هكا وان دبا هكا بني دوا أوكي لي في دقا وان دباشي ده هنكلي سبو ده أذريني ألا نيكي با ده أذري سبو ده الله سبحانه وتعالى بايا أذب تد متوم أكان أبن دبذي إيابا kuma wannan wani abu ne za a fahimce shi ba hankali ne kawo ba nafsin ne ba dan manzon Allah ya faɗa ne sallallahu alaihi wasallam da bai faɗa ba inda babu wannan hadisin cewa rufi alqalamu an thalathatu waye sai dauke wa mahaukacin wani abu an fahimci abu ai babu wanda isa yawa sai dai a ce an fahimci ba zai iya ba sai kuma dauko wasu umumai na nususin cewa ai Allah ya dauke laifi akan wanda ba zai iya ba to inda duk babu waɗannan nasoshin wane ne zai amfani ya dauke laifi akan mai hankali akan wasu abu mara hankali akan wasu abubuwan da ya aikata an fahimci wannan don haka in ka fahimci harkar mu'tazilawa gaba daya nassoshin ne ba sa dogaro akan su asalin addinin agun su sawa'un ababun hukunci ko ababun aqida to hankalin nan shine shi yasa ba sa jin damuwa in hadisi bai musu ba ko aya ba ta yi musu ba za su ce ba su yarda da ita ba a kullum muna fadar kissar Amr ibn Ubayd da irin wannan maganar wanda al-Imam az-Zahabi ya kawo ta a cikin Mizanul Ijtidal ko a wannan ma ina jin mun tattauna mun yi zancen ta ko a wannan tattaunawa da muke ko kuma tata yawa kuna sanar da ita kissar Amr ibn Ubayd da aka kawo masa hadisin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko ba haka ba wannan hadisin sai yace shi bai yadda wannan hadisin wanda ya ruwaito daga sahabin da zai zo da bakinsa ya gaya masa zai ce bai yadda ba ƙarya ne ƙaryata shi zai saboda shi bai yadda a ce an rubuta wani abu a kaddara tun fil azal dangane da ayyukan bayi ba in kaga wannan to kawai ƙarya ne dole hankali shi ne ta hanyarsa za a gane cewa dan adam shi ke aikata aikinsa shi ya halitta aikinsa ba Allah ne ya halitta ba sai bayan dan adam ma ya yi aikin Allah zai sani wannan asalin shi ne asali a gunsu tunda ku shine asali in aka samu hadisin da zai nuna an yi rubutun nan tuntuni tunda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a hadisin cewa idan mutum ya kai abin nan wata hudu za a turo mala'ika mala'ikan nan zai zo fayanfuku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi ko wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wadannan abubuwa guda hudu zai zo da su duk mutumin da ya yarda da wannan hadisin ai kaga ya yadda kenan akwai kaddara an rubuta wa bawa abin da zai aikata an rubuta masa ajalin sa an rubuta masa ina ce makomar sa an kuma rubuta masa wato abin nan arzikin sa me zai ci me zai samu me zai bari in mutun ya yadda da wannan to kun ga ya ƙaryata waccan magana ta mu'tazilawa cewa Allah bai san abu ba sai bayan an yi ko kuma dan adam shike halittar ayyukansa to tunda su wannan asalin shine farko sama da qur'ani sama da hadisi sai Amr ibn Ubayd yace ba zai yarda ba zai ce ƙarya ne yace in Ibn Mas'ud zai zo da kansa ya gaya masa zai ce ƙarya yake ba zai yarda ba yace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya gaya masa wannan hadisin da kansa ya ji zai ce shi ba zai karba ba kun ga da yazo gun manzon Allah ya kasa cewa ƙarya ko a cikin kissa ya kasa cewa ƙarya sai yace lam aqbalhu ba zan karba ba yace kai ko Allah zai gaya masa shi da shi wannan hadisin yace ga yadda zance yake to shi zai ce ya rabbi laysa ala hadha akhafta minna almi'at akhafta alaina ka almi'at ba akan wannan muke alƙawari da kai bayan Allah wai haka zai biya wa Allah tunzu da wannan lafazin da wanda ke bin sa duk menene ba ƙaryatawa mace na haka su a wurin su maganar hankalin ita ce a gaba ba maganar kawai wai tartibin adilla ne qur'ani sunna ijma'i qiyasi ba wannan suke nufi ba ta yadda za a ce in mutum ya gabatar da qiyasi ko ya gabatar da ijma'i ko ya gabatar da sunna akan qur'ani za a yi magana akan sa ba tartibin ne ya dame su ba tartibin bane ka fahimta yawwa abin da yake damun su shine asalin addinin ta ina zai zo sawa'un fil ghaibiyati wa fi al ahkam al shar'iyya al muta'alliqa bi at tahlil wa at tahrim ma'ana asalin addini ne ko ta bangaren aqida ko bangaren abin da ya shafi hukuncen haramun da halal sannan ya ci gaba yake cewa wa mata arafnahu kuji duk lokacin da ma'ana in dai har muka san shi shi Allah bil aqli ta hanyar hankalinmu muka gane shi ne ilahan munfaridan bil ilahiyyati ta hanyar hankali muka bi muka gano Allah shi ne abun bauta wa arafnahu hakiman kuma muka san shi ne hakimi mai hukunci mai hikima yu'lamu fi kitabihi annahu dalalatun to mun san cewa abin da ke cikin alqur'ani dalili ne kawai akan haka ba shi ne asali ba ke kaman ba ku gane da cewa ma'ana ta hanyar hankali ake fara sanin akwai Allah ta hanyar hankali za a san cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa to in muka san haka to mun san cewa sauran abin da muka karanta a Qur'ani to kawai sunansu dalilai akan wannan abin da muka riga muka gano ba asalin wancan din ne zai nuna mana ba a'a mun gano ne sai kuma mai amfani da wannan ayoyin sai su tabbatar mana abin da muka riga muka san shi kaga kenan fa Qur'anin amfanin sa ta'yidi ba insha'i asali ba kuna gane wannan zan sannan yace wa mata arafnahu mursilan lirrasuli duk inda muka san cewa shine mai aiko manzo wa mumayyizan lahu bil a'lami al mu'jizati min al kazzabin kuma wanda ya bambance manzon nan da alamomi na mu'jiza wanda suka bambance shi daga makaryata alinna to tanan sai mu san anna qaular rasul hujjatu cewa maganar manzon hujja ce kaga kenan ba za mu yarda da maganar manzon hujja ba ce har sai mun san cewa manzon lalle manzo ne Allah ne ya aiko shi amma ta hanyar hankali za mu sani ta hanyar mu'jiza tanan da masu suka dauki wannan mas'ala ta babbar alamar manzo ita ce yazo da mu'jiza wannan dalilin shi ibn taymiya ya so ruguzawa kuma ya ruguza shi a cikin kitabun nubuwat da yake raddi akan al-baqillani duk da shi yana cikin shi asafin al-ashaira zamu zo mu magana akan su malam al-baqillani ya rubu yana da rubuce at-tamhid akan tauhidi da makamantan su duk yayi maganganu kuma ya karrara mazhabar su ta ashaira to daga cikin abinda ashairan da mu'tazila gaba ɗaya ko kace ahlul kalami suka tafi zuwa gare shi dangane da tabbatar da annabci annabi ana fahimtar annabi ne ana karbar cewa annabi ne ana yadda da shi a matsayin annabi ne idan an san ta hankali cewa annabi ne kuma alama ta hankali shine yazo da mu'jizozi in ba haka ba babu abin da zai bambance shi da sauran makaryata kawai yazo da mu'jiza in yazo da abin da ba wanda zai iya kawo shi to ita ce alama ta hankali da zamu gane cewa manzo ne kuma zamanin annabi Isa ya tada matattu ko ya warkar da kutare ko da makafi duk sun tashi suna gani suna tafiya da kafa kuma mamata sun tashi marasa lafiya sun warke wannan ita ce babbar alamar cewa Allah ne ya aiko shi yawwa matsafa ma suna tsafi yawwa suna tsafi kuma za su suna yin tsere suna musabaka ta su cewa waye zai iya yin kaza har wani ya fi karfin sauran ko ba haka bane irin jaye su don haka mallam ibnu tamiya a cikin in ka koma cikin littafin annubuwat yayi maganin wannan mas'alar cewa mu'jiza ba ita ce dalilin manzancin manzo ba dalilin manzancin manzo shine zuwansa da wannan sako daga Allah wannan littafi babu mu'jiza da ta kai alqur'ani a cikin ta an faɗi muhammadur rasulullah Allah ne ya aiko shi shine Allah da ya aiko annabawa da suka gabata shi ma yanzu an aiko shi don haka wannan ita ce babbar hujja a wurin mu ba mu'jiza ba shi yasa zaka ga a cikin littafan dalailun nubuwa in ka koma ko na Asfahani ko na Baihaqi da sauran dai malamai da suke magana akan dalailun nubuwa farkon abin da aka fi maida hankali a kansa shine maganar dalalar alqur'ani duk da su ma sun tafsirantu da ash'ariyanci da sauransu a cikin rubuce-rubucen da suka yi amma dai tabbatar da cewa alqur'ani shine a'zamu abin da aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu'jizozi ba in ka zo kuma babu mu'jizozin ma to mu'jizozinsa kuma sun fi na sauran annabawa wannan hatta kalmar mu'jiza din shi yasa ai su ahlul kalami su suka kirkiro wannan kalma babu lafazin mu'jiza a qur'ani ko a hadisi a matsayin istilahin da malamai suke amfani da shi daga baya amma su ahlul kalami su suke amfani da wannan lafazi a ce mu'jiza abinda Allah ke magana cikin alqur'ani dangane da abubuwan ban mamaki ko khawariqul adati ana kiran su ayatu al-anbiya ko ati al-ayat ko al-ayatul bayyinat tawa wannan shine yazo a cikin nusus amma maganar kiran waɗannan abubuwan mamaki da suka saba al'ada wanda suke zuwa a hannun annabawa a kira shi mu'jiza dama a hannun su ulama al-kalam din abin yazo kamar da dai wasu malamai suke ambatawa kaga kenan dai yanzu maganar sa ita ce in mun san manzo ta hanyar mu'jiza to daga nan za mu san cewa maganar sa hujja ce ashe kenan kafin mu san maganar sa hujja ce sai mun san wannan in ba haka ba maganar sa ba hujja bace subhanallah wa idza qala sallallahu alaihi wa sallam in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tastami ummati ala khata me za ku ce akan wannan hadisi la tastami ummati ala khata ala dalala wannan shine mashhurin lafazi ko amma nan shi yace la tastami ummati ala khata'i al'umma ta ba sa tattaruwa ba sa haduwa ra'ayinsu yazo daya akan kuskure haka nan idan yace wa alaikum bil jama'ati alimna anna al ijma'a hujjatu to nan kuma ya saki hanya nan i'tabara al ijma'a hujjatan bi sababi qawli nabi ko ba haka bane kun gane zance na in kun gane wannan maganar da muke yi so yake yace in muka dauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al'umma ta bata haduwa akan kuskure ko akan bata ne dai shi yace akan kuskure in muka dauki wannan sannan muka dauki hadisin da yace alaikum bil jama'ati to ta wannan hadisin mun san cewa ijma'i mai hujja ne wannan maganar ta gaskiya ce wannan shine dama sababin zama ijma'i hujja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ba za su haɗu akan abin da yake bata ba ba za su bata baki ɗaya ba ma'ana ba za a zo a ce al'umma kakkaf din su sun na kan abin da ba daidai ba babu mutum ɗaya akan shari'a wannan ba zai faru ba to ne kuma shine hujjar da malamai suke amfani da ita akan ijma'i da kuma wasu dalilan dai tunda ba wurin zancen tabbatar da iya waɗannan dalilan muke ba ma'ana dai akwai wani abu na tanakudi a cikin wannan maganar tasa na karanto maganar sa ne gaba ɗayanta saboda mu ji shine ɗaya daga cikin mafi ƙarfin marubuta da suka rubutu a cikin Mu'tazila to ga abin da yake faɗi dangane da hankali kamar da na ambata a cikin wannan littafi na Fadlu al-i'tizal wa tabaqatul Mu'tazila shafin sa na 87 zuwa 88 to mu ci gaba akan dai wannan siyaki a wani bugun shafi na 139 annabawan da muka yi magana a kansa kwanaki can yana cewa wa inna jihata hujjatil aqli qad tansakhu al akhbar yace bangaren karfin da kuma hujjar da take cikin hankali shine hankali zai iya naskhi ga akhbar. Kun gane wannan zancen shi ma? In an ce akhbar ana nufin marwiyat, abinda aka ruwaito hadisai. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankali zai iya naskhin su. An ce naskhi shine shafewa. To duk hadisin da aka kawo maka zaka iya amfani da hankalinka ce ni na shafe wannan hadisin daga yau ya tashi aiki. In ji nazza. Malam Ibn Qutaiba shi ya kalto wannan maganar a cikin ta'wil mukhtalaf al-hadith shafi na 43. Yace wannan ita ce maganar nazza. Cewa hankali zai iya shafe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gani yanzu kuna jin asalin waɗanda suka fara rena hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka bane? Shi yasa nace mana mu tattauna akan wannan abin da wannan tsawon a waɗannan kwanakin ko watannin har mu zo kan abin da muke gani a zamanin yanzu yana faruwa akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa waɗanda suke yi yanzu ɗan ƙananan tsuntsaye ne gauran waɗannan abubuwan duk an yi su a baya, ko malamai duk sun mai da martani. Hadisan da aka tara su shekara 1000 da wani abu, tuntuni ba wanda ya gano waɗannan abubuwan akwai waɗannan matsalolin, ai watsi da su, ba za a yi sallah da su, ba za a ɗauki azumi a cikinsu ba, ba za a ɗau wani abu na gaskiya a ciki ba, a jefawa mutane tuhuma da kokonto akan waɗanda suka rawaito waɗannan hadisan, duk babu wani wanda ya fahimta sai a zamanin yanzu. Daga cikin ƙazaman halitta wanda zai buɗe bakinsa ƙazamin baki ya soki Abubakar da Umar da Uthman ya zagi Anas, to waɗannan abubuwan duk ba yanzu aka fara su ba. Kar su tsorata ka, an yi irinsu tun can baya, da wanda ma suka zagi Alƙur'ani, da wanda ma suka zagi manzon ma, duk ƙuruƙurin sun fito su sun faɗa, waɗanda ba su yi munafincin ba. Sun ce wannan zancen wani daga cikinsu ya ji Alƙur'ani ya ce wannan ko ni zan iya. Mutanen zamanin fa ba wai zamanin manzon Allah ba ne fa. Wannan daga cikin waɗannan manyan mu'tazila an samu duk masu irin waɗannan da masu falsafa da sauransu. Da haka inkarin nassoshi wata hanya ce sananniya ta ruguza addinin musulunci. Yawwa, yana cikin imtidadin yaƙin da ake dama akan musulunci a ga cewa babu shi. Wannan haka masu shi wajibi su tashi tsaye su ga kariyar da za su iya bashi. Wannan bayan wannan akwai al-jahil shi ma yuqarriru annahu la yajuzu lil abdi an yabluga wa la ya'rif Allah, yace haramun ne bawa ya balaga bai san Allah ba. Ma'ana tilas ne ya san Allah ta hanyar hankali. Babu uzuri idan mutum ta hanyar hankalinsa bai san Allah ba. Lokacin balaga kawai lokacin da waɗannan ayoyi na Ƙur'ani da hadisai za su fara aiki a kansa ne. Amma sanin Allah ya yi laifi in har ya balaga bai san Allah ba. Ta hanyar me? Ta hanyar hankali. Wannan kamar mun ambace ta a wani lokaci a baya a nan. Isi dalika anna usulal ma'rifati indahum wajibatun wa daruriyatun wa yumkinu idrakuha bil aqli qabla wurudi sam'i. Saboda a wurinsu cewa usulul ma'rifa asalin ilimi ana samun sa ne ta hanyar al-aql kafin ma sam'i ya zo. Ma'ana kafin aya ko hadisi ta zo ta tabbatar da abu, wajibi ne hankali ya zama ya riga ya gama fahimtar abu. Haka shi yasa ba sa jin girman waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin waɗanda suka shahara har yanzu a fagen takdisin hankali da girmama hankali, akwai wani wanda shi ya rena mamu mu'tazilawan har sai da ya bayyana cewa shi baya tare da su, saboda ma har sun tsaya suna sauraron ma hujjojin Qur'ani da sunnar ba. Abul Ala'il Ma'arri, mawaki, sama haka za ka riƙe ji mawaki. Daga cikin mawaƙa da ma a nan ake samun maganganu na ɓatanci a kan addini. In an yi magana ce wannan literature ne, al'adar mutane ne, ba za ka raba su da faɗin abubuwan da suka gada daga iyayensu da kakanni ba. Saboda Ƙur'ani da hadisan basu kai kima a wurin su yadda zasu ba su wata kariya ba. To shi Abul Ala al-Ma'arri yana cewa a wasu baitoci da yayi, ja'at ahadithu in sahhat fa inna laha sha'nan walakin fiha dha'fa isnadi fashawir al-aql watruk ghayrahu hadaran فالعقل خير مشير ضمه النادي شي ابن نكي فدي كده شو حديثي سنزو غسنا ان صحت سن ان غنت ما اتي مس حديثي فان لها شانا تو سنا ده وني شاني ولكن فيها ضعف اسنادي اما سنا ده رونين اسنادي شي بابي سن اسنادي با ابن ني هذا شي اسنادي فشاور العقل دهك كزي مشاورر حنكلي hankali shi ne zai baka shawara watruk ghayrahu hadaran kai watsi da duk abin da ba hankali ba fal aqlu khairu mushiri dammahu nadi shi hankali shine mafificin mai bada shawara dan haka duk lokacin da ka tashi neman shawara kawai ka tinkari hankalinka abin da ya ga maka to nan gaskiya take ka aje wasu hadisai kawai za su kai ka wani wuri wannan maganar abul ala al-ma'arri ko kana rubutawa ja'at ahadithu in sahhat fa inna laha sha'nan walakin fiha dha'fa isnadi baitin farko kenan na biyu fashawir al-aql watruk ghayrahu hadara fal aql khayru mushirin dhammahu an-nadi abinda annadi ko club ko mazauni ko abokai abokan zama da me ma'ana a cikin wadanda ake zama da su har su ba da shawara to ai aqlu shine khairu mushiri yana fadi kuma har yanzu cewa aqlu hankali shine imami kadhaba dhannu la imama siwa al-aql muqiman fi subhihi wal masa'i babu wani imami sai hankali hankalinka shine kawai a gabanka duk wanda ba hankalinka ba to kawai sai kaga dama ka dauki zancen sa bal a wata maganar ma cewa yi hankali annabi ne shi wannan Abul Ala al-Ma'arri yana cewa ayyuhal ghirru in khussista bi aqlin fas'alanhu fa kullu aqlin nabi yace ya kai rudadde in dai an keɓance ka da hankali kana da wata baiwa ta abin da ake ce ma hankali to fas'alahu ka tambayi hankalin nan fa kullu aqlin nabi duk wani hankali annabi ne kawai ka je ka bi shi duk wannan maganar ta shi wannan Abul Ala al-Ma'arri wannan maganganu kana bin su kana tattara su suna nan da yawa daga bakin waɗannan mulhidai kuma zindiƙai wanda shi ne hukuncin da ya cancance su yawwa mulhidai ne zindiƙai ne yawwa an ce zindiƙi shi ne wanda har zuciyarsa bai yadda ba ba shi da imani amma a zahiri yana tare da musulmi yana faɗan yana tare da su kuma an kashe irinsu da yawa ya sa daga cikin manyan malaman mu'tazilawa malaman jahamiyya da yawa daga cikinsu khalifofin zamaninsu ne suka kashe su wannan shike nuna maka wajibcin masu shugabancin musulmi su dauki addinin musulmi da kima da daraja kuma in an samu irin waɗannan masu irin wannan aikin tilas ne a dau mataki a kansu barin irin waɗannan suna yada guba a cikin mutane babu wani yaki suke yi wanda babu wani makami da zai yi irin sa duk makamin da zai amfani da shi a kashe al'umma dama ƙarshen abu ai zai kai su zuwa ga shahada ne ko ba haka ba amma irin wannan sumumin da za a bassinsa a cikin mutane na gubar ne sa samari su nisanci addinin musulunci su kyamaci alkur'ani su ga rashin ƙimarsa su ga rashin ƙimar sahabbai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani makami da zai amfani da shi a zamanin yanzu wajen nesanta musulmi daga musulunci irin wannan kuma yana da cikin haƙƙi akan shugabanni tsakani da Allah da masu aka sani da yin wannan ba dan sharrin wannan demokradiyyar banzan ba da duk ita ta kawo waɗannan abubuwan kowa na da yanci amma kuma mutane ba su da yancin da za su zagi shugabanni ko ba haka bane mu ba mu yadda ba a zagi shugabanni kuma kullum muna faɗi to amma zaka ga in an zagi shugabanni sai a dau mataki yanzu a kama mutum amma ana ta zagin annabi ana zagin sahabbai gashi nan ba abin da ake yi wanda ya kamata a ce ba haka abin ya kasance ba mu tattauna akan sababi wanne sababi ne ya jawo mu'tazila suka karkata zuwa ga wannan karkacewar ta taqdisin hankali da girmama hankali da har a kusa kamar a sanya shi kamar abin bauta malamai suna cewa daga cikin sabubba manya shine rikon su da ilimin falsafa da aka fassara musu aka kawo musu da larabci yana ga cikin manyan manyan sabubba wannan kuma mun yi magana a kansa shine akhbuhum min turathil awwalin min falasifatil yunan abin da suka dauka daga falsafa malaman falsafa philosophers da aka fassara musu abin da hankali baya shiga ciki su kuma waɗancan philosophers sun yi magana a kansa sai suka dauka da suka ga ya saba wa qur'ani da farko sai suka fara daukar matakin su yi taufiki kun san taufiki su yi kokarin su hada yadda za su mai da su harmonizing dinsu shine abin da bature ke cewa ko yawa su sa wancan philosophy ya tsaya yana aiki qur'anin ma ya tsaya yana aiki ta hanyar ta'wili sai a ce okay qur'anin ma ba haka ake nufi da shi ba kaza ake nufi shi yasa suka zo mana da ta'wili ayi magana Allah ya faɗa abu sai wannan majazi ne duk su suka zo da wannan abu sai wannan ai majazi ne ba haƙiƙa bane dan me za a ce Allah yana kaza saboda su sun riga sun yi hukuncin yadda Allah din yake ta hanyar hankalin su alhali ku a musulunci duk abin da yazo a siffofin Allah da sunayen Allah ba tashbihi bane Allah ya riga ya gama laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir don haka duk abin da zaka ji an ce siffar Allah ne to ana tana bambanta ne dama da siffar kowa da hanyar wannan idafar ana cewa ta Allah to ka san da bambanci ta fita daban daga siffar wani koda sunan iri ɗaya ne in an ce hannun Allah to karka tuno hannun dan adam to su sun kasa daukar wannan abu duk da zaka'in nasu da kwakwalwar tasu sai suka kasa bambancewa su ce a'a ai tunda Allah dama ba ganin sa muka yi ba tun in ya ce yana da kaza to mu bar masa nasa irin nasa ne ba irin namu ba da shikenan an wuce wurin kamar da kuke cewa a wannan zamani amma suka matsa wa kansu su suka hangi Allah yadda suke so su hange shi suka bashi irin sura da suke so su bashi suka yi tashbihi farko da suka yi tashbihi in ya faɗi wani abu kuma sai suka yi ta'tsili suka ce ai bai kamata a bashi wannan sifar ba domin da ba su yi tashbihin sa da halitta ba da ba za su koyi masa nasu siffofin da suke sun keɓance shi bane ba su kama da na bawa ba ko a itlaki ko ma babu itlaki ana yin idafa to shikenan ta yi taksisi ko ba ku san me nake cewa ba yanzu daga an ce in alƙaluma guda biyu ne aka aje akan teburin nan sai aka ce hada kalamu Muhammadi ko aka ce wa hada kalamu Yusuf wannan alƙalamin na Muhammadi ko wannan kuma na Yusuf ne daga yin wannan idafar ai ka san kowanne ya san gidansu to haka maganar siffofin Allah take daga an ce wannan na Allah ne to shikenan kai baka san Allah ba dama baka ganshi ba baka san zatinsa ba nake nufi baka san zatinsa yadda yake ba kuma baka san kayfiyatu qiyamis sifati bi dhatihi ba ka san lafazin ka san ma'anar amma kayfiyar qiyamis sifati bi dhati laysa ma'luman lana ba cikin abin da muka sani don haka in yace wannan abu nasa ne sai mu bashi nasa ne sauran abun kuma da ya shafi halitta sai mu idafar abu zuwa ga halitta irin yadda muka san bambancin wannan da din mun yi magana sa a lokacin abin da ya shafi sifat shi ma ko a cikin dai harkar mu'tazila din idan muka ce har a tsakanin halitta ba akwai bambanci ba a sifofi za a ce wannan kafar sauro ce wannan kafar jariri ce wannan kafar giwa ce wannan kafar zaki ce duk sunan su kafa amma iri ɗaya ce ba iri ɗaya ba ce in a tsakaninmu an samu bambanci dan me zaka dauko ta mahalici wato siffa ta mahalici kace irin ta dan adam ce kuma tunda ba zai kama da dan adam ba sai ka korewa Allah ta sa da ya faɗa a Qur'ani kace dole ai tawili to wannan fahimtar da suka dauka sun hankalci ubangiji sun bashi wata sura ta hanyar philosophy da suka yi tunani suka yi tunani suka gano ubangiji to akan wannan duk abinda Allah ya faɗa da ya saba ma abinda philosophers nan suka faɗa sai su yi masa tawili su canza shi su ce majazi ne ko makamancin waɗannan abubuwa ba za a karɓa ba wannan shine sababin fatan su da ba su karbi ai da suka fifita hankalin su akan wato nassoshi sawa'un na Qur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi na biyu na wato fifita hankali da mu'tazilawa suka yi kamar da malamai suke faɗi shine raunin su a babin riwaya da kuma jahilcin su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce to ba an ce ba mutane ne masu kwakwalwa ba ya za a yi su zama masu rauni a riwaya ba su sa ta a gaban su ba yawwa ba su sa ta a gaban su ba harkar riwayar hadisai ba ta cikin harkar su don haka suna gani cewa abinda suka gani a Qur'ani irin yadda khawarijawa a farko suka yi su dauki hadisi ayoyi ba tare da sun tambayi sahabbai akan fassarar ayoyin ba sai suka yi tatbiqin ayoyin nan akan irin fahimtar su abinda khawarijawa suka yi kenan shi yasa suka fidda mutane da yawa daga musulunci daga mutun yake kaza sai a ce ya kafirta ba zai dawoma auta ba zai shiga aljanna ba saboda wasu nassoshi da ba su fahimce su ba kuma ba su tuntubi sahabbai sun bayyana musu me ake nufi ba tunda kun san khawarijawa ba a cikin sahabbai suke ba a tabi'ai suke an fahimci abin kun san dai kissar zamanin fitinar da ta auku tsakanin Aliyu da Muawiya da kuma aika lokacin da Aliyu ya aika Abdullahi ibn Abbas ya tattauna da su da abin da ya biyo baya duk kun sani shi yasa har kun san maganar Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ماذا لما سكاو رأي وإن كنت زمن سيدنا عمر أنسى مؤيل متاني ما سكاو إلن وإن حريه ساعة مسبولة له ذكوريش يقول متين ليذونا تنبيه سوي فصر رامس والذاريات ذروة كم منين والذاريات ذروة يتي وإن متين عيكسو يكاما شي ساعة كمسا والكبو aka yi masa bulala aka kai shi wani gari shekara guda yace ba a san irin wannan je kai karatu ba ka zo kana kwakwalo me yasa aka ce kaza wuri kaza me yasa aka ce kaza wuri kaza ba ana nufin an hana tambaya bane to har lokacin ya mutu sai yana cewa ayyatkumul ahadithu an yahfazuha wa tafallatat minhum falam ya'uha wastahyu hina su'ilu sun kasa haddace hadisai suka ji kunya yayin da aka tambaye su an ya qulu la ilma lana fa aradu sunnata bi ra'yihim sai suka yi mu'arada suka ja da sunna da ra'ayin su iyyaka wa iyyahum ba kai ba su kul ka kula irin waɗannan mutane raunin waɗannan mutane dangane da hadisai malamai suna cewa yana koma zuwa ga an samu zamanin da hadisai da'ifai suka yi ta yaduwa a cikin mutane da hadisan ƙarya to su ba sa cikin mutanen da za su iya tantance hadisan gaskiya da hadisan ƙarya sai suka zaci duk masu harkar hadisan ma duk haka kawai suke ɗaukowa sai suka yi watsi da gabaɗayansu shi yasa Qiwamus Sunna al-Asbahani Abul Qasim al-Asbahani mai littafin al-Hujja fi bayani al-Muhajja yana cewa mahtalaqat illa ala al-jahilina biha hadisan nan ba su rikice ba sai akan waɗanda ba su san su ba fa amma al-ulama'u amma malamai biha waɗanda suka san hadisan fa innahum yantaqidunaha malamai suna naqadin hadisai duk wanda ya kawo musu za su duba isnadi za su duba matani duk abinda bai daidai da abinda aka sani na Qur'ani da abinda manyan malamai suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi watsi da shi dan haka hadisai da kake gani ba haka kawai aka yi su ba ina ga tunda an ce lokacin yayi kuma wannan magana tana da muhimmanci mu bari nan gaba zamu kammala ta mako mai zuwa insha Allah in mun kammala ta kuma sai mu dora abinda zai biyo baya sai mu gama da maganar mu'tazilawa insha Allah sai mu magana akan asha'ira don mu kokari mu ga ita ma mun lammame ta a wani lokaci din magana akan asha'ira in ka bi ta za ta fi ta mu'tazilawa ma yawa saboda fadin su da tasirin su da kuma yawan rubuce-rubucen su har zuwa yanzu amma wannan maganar ina son mu ji ta daga cikin dalilan waɗanda suka kasa shiga harkar hadisi suka koma suna sukanta akwai wannan maganar da malam ya kawo za mu so mu ji farkonta har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da sabati da dawwama akan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa hu to amma duk da haka la'alla na wani yafi wani kuma da irin matsin zamani muke ciki na kowa na cikin nasa halin to duk wanda yake da halin yake cikin irin nasa halin kuma ya tuno yana bin bashi a wuri a wani wuri zai je ya matsa kila matsin yayewa sai mutum ya kasa samun natsuwa da kwanciyar hankali wani a fidda shi daga gida saboda bai biya ba gidan a kudin haya ba da sauransu to duka dai muna fata Allah mudiki ya kawo kowa sauki Allah yayi mana kuma Allah ya bada kofar biya barakallahu fiki